أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المسلمين، muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da komai, wanda ya halice mu, ya ba mu lafiya, kuma ya ƙara ba mu ikon damar haɗuwa da ku cikin wannan darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar addininmu na musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara samu amfana da wannan darussa, ya ba mu ikon aikata su, kuma ya sa mu dace da abin da ya kamata mu dace, irin aljanna da samu yardar shi insha Allahu ta'ala. Idan ban manta ba, muna cikin darasi wanda yake nuna mamu muhimmancin neman sanin addini, wanda muka ce dalili wanda muka riƙe yanzu muke kawowa domin sanin addinin mu shine dalili na hankali, wanda muka yi bayani cewa ƙungiya ko kuma malamai na imamiyya da malamai na mu'tazila su suka ta yi a kan cewa ya kamata a kawo dalili na hankali don duk wanda yake saurare shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba zai ƙaru da wannan dalili ɗin, saboda dalili ne na hankali wanda Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halicci mutum kowane ɗan adam ya samu shi wannan hankali ɗin, wata babbar baiwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutane. A nan muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi mu irin wannan ni'ima ɗin da duk sauran ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu. Shi hankalin nan kamar da muka ce ta hanyar shi muna fahimtar ya kamata mutum ya tashi tsaye don ya san addinin shi, wanda mun kawo dalilai guda uku da suka wuce, kuma daga ƙarƙashin wannan dalili na ƙarshe na uku muka ce akwai abubuwa kamar guda biyar wanda muke iya fahimta, wanda suke ƙara ba mu shauƙi da so cikin bincike na addini, wanda shi wannan dalili na uku shi ne muka ce aikin da addini yake yi a cikin rayuwa ta ɗan adam. Ma'ana wanda yake yin addini, in ya linzumci addinin da kyau, sai ka gani duk wanda bai addini abin yana burge shi, zai ga shi mai kulawa, mai tsari, mai tsafta, mai bin dokoki. Abubuwa da dama suna nan cikin addini wanda idan bawa ya aikata su, to dole ya zamanto yana burge wanda shi baya addini, wanda muka ce haka muke guri. Haka kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke gurin cewa ya kamata musulmi da al'umma musulmi ya kasance suna aikatawa. Saboda mi? Saboda wannan shi kankan shi aiki, kamar da ake cewa ma'ana wai kira zuwa ga addini ba wai dole sai ya kasance ba ta hanyar magana, ba dole sai ya zamanto sai na bude baki na ce maka wane aikin da yana da kyau ba sannan kai zaka zo kai, a'a, aiki na ka gani in nayi abu mai kyau kai ma sai ka ce bari in yi. Al misali, mutum ne ko lokaci ka tashi tunda sai za ka ganshi yana kula da tsaftar gida, tunda sai za ka gani ya share gidan shi, ya share kofar gidan shi, ƴaƴan shi sun yi wanka sun shirya shi ma haka nan, za ka gani gidan su kullun da tsafta, in ka shigo haka nan kayan su baka tarar da su a burkuce, in ka zo abin zai burge ka, zaka ce wannan mutum lalle yana burge ni, kai ma mi zaka yi sai kai koyi, ba tare da cewa ba shi ya ce maka ko ya ce ma al'umma ku zo tsafta tana da kyau, yi kawai da yayi. Sai sai aka samu cewa annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, mi ya zamanto? Ya zamanto shi ke fara aikatawa kafin ya ce ma al'umma su zo su aikata, sai zamanto kafin ma ya ce maku da yawa daga cikin mutane sun yi koyi da shi kafin ma yake magana. Shi sai aka ce kira ta hanyar aiki har ya mafi kira ta hanyar magana, saboda lokacin da mutum kaga yana yi zai burge ka, shi yasa muka ce kenan wannan dalili na hankali kusan dalili ne mai muhimmanci, shi yasa a ƙarƙashin shi aka zo da abubuwa guda biyar wanda za mu ƙara fahimta cewa wannan dalili ɗin lallai dalili ne mai muhimmanci. Wanda cikin wannan dalili ɗin mun yi bayani daman wasu abubuwa da suka wuce, kamar ɗaya daga cikinsu mun yi bayanin cewa addini yana aiki cikin mutane, yana ba da tasiri cikin mutane idan suka aikata abubuwa guda biyar. Mun ga guda biyu, inda muka ga na farko shine ɗaukar alƙawali da sanin aiki. Muka ce za ka samu wanda yake kula da dokoki na addinin Musulunci, za ka same shi yana bin dokoki wanda ma ba na addini ba, in har ba saba ma addinin shi ba. Saboda mi? Saboda shi mutum mai addini mutum ne wanda yana bin daman tsari, yana bin abu mai kyau, kuma Musulunci ya umarni shi da ihsan. Kamar da ke cikin wata aya, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Kun gani wal ihsan, kyautatawa, kyautatawa mutane da kyautatawa cikin ayyuka. Kai kenan addini yana umarni irin wannan abun, ko adl kamar da yake cikin wannan aya din. Saboda haka kenan muka ce ƙarƙashin wannan dalili na hankali, in muna so mu kawo tasirin da addini yake da addini yake badawa cikin rayuwa ta dan adam, muka ce na farko shine wannan. Sannan na biyu shine muka ce ci gaban tunani da aqidu da kariya daga gurbatattun aqidu din ko kuma tunani. Addini wanda ya kula da shi yana bashi mi, yana kade shi daga wadawa cikin mummunan aiki, mummunan aqida, kuma yana bashi ci gaba. Saboda duk lokacin da mutum ya tseranta daga mummunan aqida, to zaka same shi mi yana aiki da aqida mai kyau. Wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah mi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha. Wanda ya kafirce ma tagutai wanda ba su bin Allah, tunanin su ba na Allah bane, su yi imani, ka gani kenan. In yi wannan, shi yasa muke cewa cikin mafru'uddin akwai bara'a akwai kuma wilaya. Kai bara'a ka kauce ma wanda ba su yarda da addini ba, sai ka kama wanda suka bi addini irin a'imma alaihi wassalam. Kenan shi mai kula da addini yana bin kamar da muka ce tsari ne mai kyau, wanda wannan tsarin me yake bashi, yana bashi nisantar aqida wadda ba ta da kyau. Za mu shiga na uku, wanda shine ba da muhimmanci kenan. Addini wanda yake aiki da shi yana bashi sanin muhimmancin rayuwa, shine abu na uku. Mai aiki da addini zai fahimci rayuwar shi, zai fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala bai halicce shi kara zubi ba, sabanin mi, sabanin wanda shi ba ruwan shi da addini. Wanda ba ruwan shi da addini zaka same shi kenan shi bai ma fahimci ba menene rayuwar shi, yana ganin kamar ya zo ne kawai haka, kamar da mun taba bada misali da ya wuce, yana ganin kan shi kara zubi, kamar da wasu daga cikin mutane kafirai sun san ki ga mu annabawa haka nan, sun san ki ga mu kamar annabi, suka ce wa namutu wa nahya ne kawai, wa ma nahnu bimab'uthin, mu kawai mu mutu ne kuma mu rayu kenan. Wasu su zo su rayu kuma su mutu, haka nan ne rayuwa take ta shi kenan. Ma'ana babu wata rana wadda za a tada mu, wa ma nahnu bimab'uthin, ba za a tada mu ba, suna ganin kawai shi kenan. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo yake cewa ka gaya wa bayina cewa sama ma da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba mu halice su ba mi kara zube, balantana dan adam. Shine wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah yake cewa ba mu halice sama ba wa da duk fadinta da abin da ke cikinta, haka nan ƙasa da duk fadinta da abin da ke cikinta, ga ruwa a cikin ruwan nan abubuwan da suke rayuwa, ƙasa da mu mutane da dabbobi da ƙwari da abin da suke rayuwa, shine ma bainahuma. Allah ya ce la'ibin, Allah bai halice su abin wasa ba. To yaushe wani ɗaya daga cikin wannan halitta ne wanda ke tsakanin samai da ƙasai din shine dan adam? kuma shi a ce an halice shi kara zube, shi ya samu a wata aya yake cewa dan ya sarraha mu cewa me yasa ya halice mu, yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yake cewa ban halici mutane da aljannu ba sai dan su bauta mini. Ka kenan da me kake gane cewa lalle ba ka zo wasa bane ta hanyar addini. Wannan hankalin dan Adam yana ba shi cewa lalle lalle fa ya kamata in zo in san addini na. Saboda ni saboda in ka fahimci cewa kai lalle baka zo zama karazube ba. Mu ƙara ba da wani misali wanda yake muna rayuwa da shi a yanzu. Kamar misali ni naga an gwade wata mata wata rana tana gayin irin abubuwan da suka bata tasiri ta kai da bata addini, da bata damu ba da addini ba, amma yanzu tazo take bauta mu Allah subhanahu wataala. Wannan mata din take cewa ta samu kanta tun tana karama, tana da wasu tunani, tana da wata mahanga, wani guri dake gare ta na ta zama wani abu, tayi karatu ta zama wani abu, tayi karatu din har ta kai ga samun abin da take so, matsayin da take so a ma'aikatar su. Wannan lokacin kuma ta gani har yanzu akwai wani bukata da take yi, shine tana bukatar ta samu matsayi na duniya ta hanyar ta mallaki dukiya, tana da dukiya, taga cewa dukiya ba ita kadai ce ba, ai aure ne, kuma tazo ta yi aure, taga cewa aure ba shi bane, ƴaƴa ne, tazo ta suka samu ƴaƴa da ita da mijinta, ana nan komi sai tazo take tambayar kanta ita da kanta, ma'ana hankalinta yanzu ya dawo yana son yin aiki, take ce makanta wai shin rayuwa shikenan haka ne kawai ake ta tahiya, yanzu in na mutu kuma shikenan sai mi. Sannan ne ta dawo take gane cewa ya kamata ta yi tambaya wasu da ta gani bayan aiki na rayuwar duniya me suke yi, suna kuma wasu ibadu, suna ayyuka, suna cewa neman kusanci ne suke ga Allah, take cewa to bari ta tambaye su. Kaga kenan hankalinta ya fara aiki a inda da tazo tana nema ta kai ga malamai na addini, kuma addini ma na musulunci, wanda ta yi tambaya har ga addinai na kiristoci, addinai na yahudawa, amma saboda insafi da ta yi tace sai ta yi bincike duka ta ga cewa wani addini ne lalle lalle Allahn da ya halice ta yake so, ta gano addini musulunci ne. Kun ga kenan abinda muke son mu faɗa gashi nan ƙarara muna gane cewa duk al'umma suna tambayar kansu shin kawai iya rayuwar da zamu yi kenan, kamar waɗanda suke cewa can wurin mu mutu ne kawai mu rayu haka rayuwa take, shin haka ne din ko kuma akwai wata haƙiƙa wadda nan gaba lalle mutum zai kai gare ta, ya so kuma ko bai so ba, to yaya zai shirya mu wannan haƙiƙa din? Ka gani kenan hankali ne yake ba dan Adam ya zo, shi yasa wannan wata baiwa ce, lalle ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wataala kan wannan baiwa din, ita ce hankali wanda Allah subhanahu wataala yayi tare da mu, kuma ya ƙara da wani abu shine wahayi, wanda kenan lokacin da hankalinka zai dawo ya fara aiki, yanzu me zaka yi? Zaka nemi waɗanda suke imani da wahayi, sai ka daidaita ka kama hanya ta ƙware. Wannan shine abin da muke son mu nuna a cikin wannan abu na uku wanda za mu tashi bayan shi cikin abu na hudu da na biyar cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wataala. Muna fatan Allah ya gwada mu wannan lokacin bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi ajma'in.